sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku yau Juma'a 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku jabo wanda muke fada su ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, tattalin arzikin Rasha ya fara farfadowa a cikin ƴan watannin baya-bayan nan bayan gwagwarmayar da kasar ta yi da takunkumin karya tattalin arziki a kusan gabaɗayan shekarar 2022. Aje Alhamis Tarayyar Turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi Rasha akan laifuffukan kotsan soja. Amurka na bibiyar wani abu da ake kyautata zaton balan-balan leken asirin China ne da aka hango a sararin samaniyar kasar a cikin ƴan kwanakin nan.
Kanan labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zaben Najeriya mai zuwa. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Borno. Sannan a jamhuriyar Nijar, hukumomin kasar sun cafke wasu tsofaffin shugabannin hukumar shige da ficen kaya a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta kaddamar kan wata badaƙalar da ta shafi dubban miliyoyin sefa. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Bayan gwagwarmayar da ta yi da takunkumin karya tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a kusan gabaɗayan shekarar 2022, tattalin arzikin Rasha na farfadowa a cikin ƴan watannin nan, yayin da masu shigo da kayayyaki daga ƙetare suka gano sabbin hanyoyin shigar da kaya a cikin ƙasar. Wani rahoton asusun bada lamuni na duniya da aka fitar a wannan makon ya ce ta yiwu tattalin arzikin Rasha ya ƙaru da kashi 0.3 cikin 100 a shekarar nan ta 2023, maimakon ya ragu da kashi 2.3 cikin 100 kamar yadda aka yi hasashe a baya. Amurka da ƙasashe ƙawayenta sun maida martani akan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022 da takunkumin karya tattalin arziki mai zafi da kuma takaita hanyoyin shigar da kayayyaki ƙasar. Abinda wasu da yawa suka yi tsammanin matakan za su gurgunta tattalin arzikin Rashar. Bayan haka, kamfanonin kasashen waje da yawa sun rage saidawa Rasha kayayyaki, yayin da wasu suka daina harkokin kasuwanci gaba ɗaya da ƙasar. A jiya Alhamis Tarayyar Turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi Rasha akan laifuffukan kutsan soja. Wani kokari na baya-baya da kasashen duniya ke yi don tuhumar shugabannin Rasha saboda mamayar Ukraine. Shugabar Tarayyar Turai Ursula von der Leyen ita ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Hague. Sabuwar cibiyar ta ƙasa da ƙasa za ta tattaro dukan hujjoji da ta samu game da mamayar, a cewar von der Leyen. Ta kuma ce cibiyar za ta yi aiki da wata tawagar haɗin gwiwa ta masu bincike da ƙasashen Lithuania, Poland da Ukraine suka ƙirƙira a shekarar da ta gabata, wadda kuma ta samu goyon bayan Tarayyar Turai, a cewar ta. Amurka na bibiyar wani abu da ake kyautata zaton balan-balan leken asirin China ne da aka hango a sararin samaniyar kasar a cikin ƴan kwanakin nan, amma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yanke shawarar ƙin harboshi saboda zai iya illata mutane a doron ƙasa, a cewar jami'ai. Gano balan-balan ɗin ya ƙara dagula dangantakar da ke tsakanin Amurka da China a daidai lokacin da takun sakar ƙasashen biyu ke ƙara zafafa. Wani babban jami'in tsaro ya fadawa manema labarai na ma'aikatar Pentagon cewa Amurka na da ƙwarin gwiwa sosai, balan-balan ɗin ƙasar China ne ke shawagi a wasu muhimman wurare don tattara bayanai. Ɗaya daga cikin wuraren da aka hango balan-balan ɗin shine Montana, wato mazaunin ɗaya daga cikin cibiyoyin nukiliyar ƙasar guda uku da ke sansanin sojan saman Maelstrom. Jami'in ya yi magana ne bisa sharaɗin a saka sunansa don yin magana akan batu mai muhimmanci. Brigadier General Patrick Ryder, sakataren yaɗa labaran Pentagon, ya ba da ɗan takaitaccen bayani akan lamarin.
To madalla, An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A yanda ake dabta gudanar da manyan zabuka da suka hada da na shugaban kasa, ƴan majalisun tarayya, gwamnoni da dai sauransu. Akwai muhimman bayani daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Yau za mu leƙa jihar Borno. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu yayi nazarin harkokin siyasa da zamantakewar al'umma a jihar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Yayin da zababukan Najeriya na gama gari ke cigaba da karatowa tsarayin Najeriya, hukumar zabe mai zaman kanta zai a shirye take da gudanar da dukkanin zababuka, ana kuma sa ran za a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a ranar 11 ga watan Maris din shekarar 2023. Kuma tambayi Hajiya Zainab Abbas, ɗaya daga cikin matan da ta nuna sha'awarsa na tsayawa takarar mataimakin gwamna a jihar Borno karkashin inuwar jam'iyyar ADP, ko menene ne ba ta sha'awa tsayawa takarar?
Eh, to abin da ya mana karfin gwiwa shine gaskiya kuma ta duk wani abin siyasa da ake yi ba a damawa da mu, shi ya bani karfin gwiwar da na tsaya takara tun since 2007.
To kushin menene bukatun 'yan Najeriya zababukan da za a gudanar nan gaba da mutanen da za su zaba?
Ne zababukar daga Maiduguri, idan Allah ya bamu gwamnati nagari da Allah ya maida hankali akan matasa marasa abin yi, kuma da 'yan kasuwa wanda suke da ƙananan ƙarfi, yana da kyau a tallafa musu su ma kuma su samu ci gaba akan cikin abin da suke yi.
To sunana Hassan Salisu Jajiyaya. Farko shine muna bukatan ilimi saboda matasa su ci gaba da karatun su, kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'o'i, to kaga abubuwa yanzu za su sake dagulewa, don saboda ba kowa zai iya biyan wannan kuɗi da jami'a ya ce a bayar ba, saboda kuɗin nan gaskiya yayi yawa sosai, an bar su a baya.
Sunana Modu Gaji, ina gyaran satellite da ina wiring na gida. To alhamdulillah duk shugaban da Allah ya bamu musu alkhairi ga mu, muna so ya dube mu da idan rahama, saboda ba komai ba komai ba, akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi da dama, a dube mu da idan rahama, a bude mana kaman ma'aikatan koyon aiki da sauransu, mutane su garzayo su zo su koyi sana'a.
Sunana Aliyu Muhammad. Gaskiya muna so kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro, to muna son wata gwamnati ma inda Allah ya kafa, in Allah ya kafa ta, muna buƙatar a ce an samu tsaro, saboda gaskiya shine babban damuwar mu yanzu tsaro. Don idan muka samu tsaron Allah da ka ga, sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a nan Maiduguri cikin kwanciyar hankali. Rashin abin yi shine yake kawo mana damuwa a cikin Maiduguri, don kusancin gaskiya muna da matsalan haka. Eh, gaskiya abin yi din yana da kyau, in muka samu din za a ƙara kawo mana kwanciyar hankali a cikin gari.
Halin yanzu dai ana jam'iyyu 18 da suka zai da 'yan takara, ciki har da jam'iyyar mai mulkin jihar Borno, wato jam'iyyar APC.
Sannan ana zargin waɗannan ƙananan jam'iyyu da cewa idan lokacin zaben ya zo suka saida takaransu ne ga jam'iyyar mai mulkin. Hakan yasa na tambayi Alhaji Rufai Mangulo, shugaban kungiyar 'yan takarar gwamnoni na jihar Borno, kuma zai ce game da wannan.
Wannan magana idan mutane suka zama biyu, uku, huɗu, har fiye da haka, kowa ba za su zo ɗaya ba. Mutane idan suka haɗu da yawa, duk irin ra'ayinsu daban-daban ne. Kungiyar da nake shugabanta, kungiyar 'yan takarar gwamnoni, ban taɓa jin irin wannan ba daga cikinsu. Amma tun da kai ka faɗa haka, watakila kana da wani hujja a kai. Ni dai ban sani ba a matsayina na shugaban wannan kungiya.
Na kuma tambayi Alhaji Rufai Mangulo, ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamnan jam'iyyar adawa a jihar, kowane irin gudunmawar yake da shi ga al'ummar jihar Borno idan har Allah ya sa ya ci zabe?
Abin da yake zuciyana ba komai ba ne. So nake ƙasar mu ta Borno yanzu kamar mutum ne wanda ya yi rashin lafiya ya waraka, amma bai murmure ba. Abubuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba. Burina shine in Allah ya bani gwamna a jihar mu ta Borno, zan inganta harkar ilimi, zan inganta harkar kasuwanci, zan inganta harkokin tsaro. In tsaro bai inganta ba, sauran mutane da suke sauran jihohi za su ji dari-darin zuwa Borno saboda yin kasuwanci. Saboda waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamna, in tabbatar saboda daga jihar mu ta Borno a idon duniya.
Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya dai shi ne gwamnan mulkin soja a wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Profesa Babagana Umar Zulum, wanda shi ne ya kasance Profesa na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami. Karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki, a yanzu dai ana da 'yan takarar gwamna guda 13, wanda bisa bayani ya nuna cewa mata suna guda 1 tilau, ita ma mace guda ta kasance mataimakar gwamna a wannan zaɓe mai zuwa. An da gigilo jihar Borno 976 da ake da 'yan takarar gwamna daban-daban guda 13 da kuma 'yan takarar majalisun dattawa guda 26 kin uku da ake bukata kacal yayin da yake da 'yan majalisun wakilai guda 56 inda guda 10 kadai ake sa ran za su rikici har Borno yayin da wadanda suka nuna sha'awar su na tsayawa majalisun dokoki guda 192 a cikin su kuma za a zaba guda 28 wanda su ne yake sa ran za su rikici ko na ƙananan hukumomi
a yau da ya ji har Borno na da ƙananan hukumomi 27 yare da Borno ta tsakiya Borno ta arewa da kuma Borno ta kudu Haruna Daure Bihu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Daure Bihu yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu
A rana ta uku a ziyarar da yake yi a nahiyar Afirka, Papa Roma Francis ya faɗa wa shugabannin cocin Katolika da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cewa za su iya taimakawa wajen yaƙi da zalunci da ya daɗe yana addabar yankin. Francis ya yi wannan jawabin ne a jiya Alhamis a yayin da ya jagoranci addu'o'i a majami'ar Our Lady of the Congo Cathedral a Kinshasa babban birnin ƙasar. Waɗanda suka halarci taron sujadar sun hada da limaman cocin da yawa da masu jagoranci da kuma ɗaliban makarantar seminari. Papa Roma ya faɗa musu cewa sun tunatar da shi irin matsalolin da suke fuskanta na zama a cikin ƙasa mai kyau mai kuma wadata, amma duk da haka tana fuskantar babban ƙalubale saboda cin hanci da rashawa, tashin hankali da kuma rashin adalci. Ziyarar da Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, da Sakatariyar Baitul Malal Amurka, Janet Yellen, suka kai Afirka a baya-bayan nan, na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon bincike ya gano cewa hada-hadar saka jarin China a ƙetare a lokacin annobar COVID-19 ya yi raguwar da ba a gani ba a cikin shekaru 13. Kasar China ta zuba jari sosai a Afirka ta shiranta na gina ababen more rayuwa da ake kira Belt and Road Initiative. Haka kuma a baya-bayan na Amurka ita ma ta yi alƙawarin zuba jari. Lamarin da masu sharhi suka ce Amurka na ƙoƙarin yin gogayya da China don yin tasiri a nahiyar. Rahoton na cibiyar haɓaka manufofin ƙasa da ƙasa ta jami'ar Boston ya nuna cewa bashin da wasu bankunan China biyu suka bada ya kai dala Amurka biliyan 3.7.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kasar sun cafke wasu tsofaffin shugabannin hukumar shige da ficen kaya a cigaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta kaddamar kan wata badaƙalar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake a hasashen za ta iya rutsawa da ɗimbin jami'an kwastam. Wakilin muryar Amurka Salaman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya ta gudanar a ma'aikatar Duwan ne ya bada damar bankaɗo wata almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin da janar na jandarmomi Ahmadu Halidu da kanal Umar Ahmadu mai lakanin Petito suka shugabanci hukumar ta DJD, lamarin da yasa aka kulle su a kurkuku. A ci gaba da neman haske akan wannan cuwa-cuwa da ta shafi miliyan 16,000 zuwa miliyan 18,000 na sefa. Jami'in fafutuka ta yanar gizo Bana Ibrahim na daga cikin masu bin didigin wannan labari.
Yau mu wannan abu sai mu yaba ma shugaba, kuma abinda muke jira gare shi shine lalle ya sa ido bisa kan karkar da ake gudanar da aiki bisa kan wa'annan rahotannai da an kai koti, tunda abinda muka saba da mulkin Prendes Tarayya ne shine a kame wa'anda ba su da halaka da jami'ar su. Amma idan an ce ka san wani a cikin tarayya sai kai a kale ka ko min laihin da kai ma kasa, to wannan muna kira ga shi shugaba kasa ya sa ido da garin cewa lalle ga wanga game da haka bane za a yi.
wasu majiyoyin hukumomi sun ayyana cewa dimbin jami'an duwan ne ake hasashen an hada baki da su wajen karkata akalar waɗannan kudade saboda haka akwai yiwuwar wannan yunkuri ya ritsa da ma'aikata kusan 100 dalili kenan shugaban reshen kungiyar yaki da cin hanci ta Transparency International a Niger Malam Umar Wada ke gargadin mugunta akan bukatar gudanar da al'amura a karkashin abubuwan da doka ta tanadi ta yadda za a yi abin cikin yanayin adalci
mutanen da aka tunguma da laifi ana daukar su kama presumption innocence sai an samu su da laifin dinu ka shari'a a sa'an nan ake daukar su kan haka nan kuma wannan abu ne wanda shari'a ta san shi a cigaba da bincike dan saboda arzikin kasa ya zama yan kasa shi ma yan kasa amfani a ko ina ana samun jahanci da rashawa yayi kamari in kun ga kama abin da muka rido wannan ne kungiyar Transparency International Niger har yanzu maki 32 ne gare ta bisa 100 alhalinka wasu kasashen ma har sun kai a 19 anan ma kasashen Afrika akwai kasashen da ke da 70 bisa 100 kenan ya kamata a ce mu ma mun yunkura amma a kiyaye da hakkin kowa
shugabannin kungiyar jami'an duwan ta sanar da muka tuntuba sun sanar cewa suna gudanar da taron hadin gwiwa da shugabannin hukumar DJD da jami'an ma'aikatar ministan kudi saboda haka za su wayo mu bayan kammala wannan zama amma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba su tube mu ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mumuni Barma kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon
al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnati da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
cancance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Manuniya.
A group din mu a wannan kungiyar tamu muna da kwararru da muke so mu bayyana ma jama'a a hankali kanin zabe yadda in mutum ya zo wurin su za su iya ganin shi tsirara ya zo musu da gaskiya ne ko ya zo musu da ƙarya ne
mataimakin shugaban wata kungiyar tattagar tattalin arzikin arewacin Najeriya kenan ke cewa za su yi tsarin da za su sa demokradiya a wannan karan ta yi armashi shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna sanata Ama Mama Makarfi ga yau duniya yake cewa duk da yake dai maganar canjin kudin nan an ce masu tarin tunin kudi ake son daukan mataki akai amma da yanda talaka ne kawai ke ta faman yaushi
yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za su samu kudin su ka sani ma ko suna da kudin a yanzu haka halin da ake ciki amma wace shan wahala ba talaka bane a yanzu
wannan canjin da ake yi ana so ne ana ji ana gani a sa mutane su wahala kuma su yi asara
sai dai kuma shugaban committee da masaukin tare Najeriya ta kafa don bibiyar wannan batu ya ce zaman su da shugaban babban bankin Najeriya yayi ta goma shi
gwamnatin bankin Najeriya na farko ya yarda ka mai da doka ta ce tsohon kudin Najeriya wato naira ta ci gaba da zama mai daraja a dukkan bankunan kasuwanci na Najeriya babu ranar tsayawa
sai dai kuma duk da wannan shugaban committee da ke kula da bankuna a masaukin tare Najeriya ya ce su kam har yanzu suna da wasu tambayoyin da ke bukatar amsoshi
shin kudi nawa suka buga sannan kudi nawa aka tura yake yawo a cikin tattalin arzikin mu bai karfin da zaka zo ka ce kowa ya tafi ATM ya ciri kudi ba
wannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin miliyan da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na Manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannu mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar juma'a yakan zo da sanyin safiya babu wani fashi shiri na 103 cikin jerin shirin manuniyan da kan sauke sabon salon sautin da zai sa shirin yayi armashi armashin kuma ya sa mataimakin shugaban wata kungiyar tattagar tattalin arzikin arewacin Najeriya malam Abubakar Muhammad Kantoma yace dole ne su saisaita siyasar Najeriya domin talaka shine abin rarrashi
wanda duk zai zo mu zabe shi ko gwamna ne ko dan majalisa ne ko shugaban kasa ne shin ya ma san meye matsalarmu kamar likita ne yazo kana da ciwo na malaria yazo yana cewa wai yana neman ya maka bayanin ciko ya taba yaran ido so irin waɗannan abubuwan ba mu san dauke hankalin jama'a kuma mu wayewan mu ta kai wurin mu san meye ne bukatun mu a group din mu a wannan kungiyar tamu muna da kwararru da muke son mu bayyana ma jama'a a hankali kamin zabe yadda in mutum yazo wurin su za su iya ganin shi tsirara yazo musu da gaskiya ne ko yazo musu da ƙarya ne kamar yadda ka sa mu ba irin kungiyar nan bace da zamu zo mu yi terere a gidajen radio mu je mu kwanta abin da muke nufi zamu bi ku a majalisar dattije ne a majalis tarayya ne a shugaban kasar ne zamu tabbatar da cewa mu in muka ga ka kauce ko aka yi budget muka ga bamu ga abubuwan da za su yi tasiri ga mutanen mu ba to zamu yi tsaye mu tabbatar da ko kotu zamu je mu tabbatar da an gyara wayannan abubuwan su kuma gwamnati su shirye mu dan zamu yi mobilizing mutane mu ga musu irin shugabancin da ya kamata su samu da yadda ya kamata a rige talauci
wannan dai ba shine a karon farko da muke ganin kungiyoyi irin taku suke fitowa suke bayanin cewa fa lalle fa a yi tsayin daka domin ganin an samu sauyi to tare zaka ga mutum idan ya fito yana neman a kawo sauyi sai kaga shiru kuma bayan wani dan kankan
eh to mafiya masu neman takara ko masu neman a san su suke irin waɗannan abubuwan ada mu na wannan kungiyar ko wannan mu yana da aikin da yake ba muna neman kuma wata alfarma ne daga wani dan siyasa ba muna neman ma wani dan siyasa ya san mu bane
game da maganar canjin kudin da aka ce an ƙara kwanaki 10 kuwa tsohon gwamnatin jihar Kaduna da ya taba shugabancin kwamitin kudin masarjan tare Najeriya sanata Aman Muhammad Makarfi ne yace ai wannan canji talaka yake casawa ba masu kudin da ake ta kokarin kwakule kudin hannun su ba shi yasa talakan ke ta shan gashi kashi kashi
maganar canjin kudi dai gwamnati ta riga ta canza maganar shine yadda ake tafiyar da canjin kasashe da yawa a duniya sun canza kudi ba wanda ya wahala ba wanda ya rasa kokobo yanzu cikin wahala ake ko sabon kudin ko tsohon kudin ka samu 2,500 ma ya gagara ko a banki ko a POS ko a ATM to an ce an kara kwanaki azaba da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karamin azaba bace hanya ce ba ta tunanin talaka da yake koma ina ne ba ko a birnin ko a karkara wannan ba tsari ne mai kyau ba ba tsari ne mai tsafta ba ya kamata gwamnatin tarayya da Central Bank su kara nazari da tunani su tabbatar na farko cewa akwai isassun kudaden nan na biyu shine cewa bai kamata a bari kowaye ya asara sisin kwabo ba akan dalilin goye cewa an canza naira
kuma sana ne wasu na maganar an zo da wannan tsari zai taimaka matuƙa wajen takura masu amfani da kuɗi wajen zabe da kuma maganar ta'addanci
ba man yake fitar da kuɗin ba yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za su samu kuɗin su ka sani ma ko suna da kuɗin a yanzu haka halin da ake ciki amma wake shan wahala ba talaka bane a yanzu
shi kuwa sanata Ali Induman jahar Bare barin Borno ga duniya yake cewa wannan maganar canji tsari ne dake dauke da ganin kyashi
inda majalisa na da ne wallahi bai isa yi haka ba don yanzu dazu na ga ma sanar president ma ne ce ya ya bari ana yin haka yana cewa wai akwai hanyoyin da ake bi to ai dama karfe idan baya ji in an sa shi a wuta shine ake lankwasa shi yanzu a rufele in ya san cewa abinda matakin da zamu dauka zai taba kujerarsa a guje zai zo shi waye ne kila komai da dalili sai kila Allah shi yasa bai bar ni na zama sanar president ba ga wani ba zai tolerate irin wannan abun ba ba gidanka a Najeriya ne kasan mutane an baka aiki don kai ma jama'a aiki sannan kuma ka je kana aikin da zai affecting jama'a din gwamnatin demokradiya gwamnatin jama'a ne don jama'a kuma da jama'a ke jama'an Najeriya wannan policy da za su ke kawo da hanyar da suke bi zai affecting mutane wanda su ne ɗan Najeriya wannan canjin da ake yi ana so ne ana ji ana gani a sa mutane su wahala kuma su yi asara wannan ba daidai bane canja kuɗi a canja amma tunda sabon kuɗin babu shi ku je su kawo sabon kuɗin su gaya mutane inda za su je su canja kuɗin su shikenan su je su canja
sai dai kuma tunaka ji shugaban kwamitin wucin gadi kan bibiyar ba'asi akan maganar wannan canjin kuɗi honorable Alhassan Ado Doguwa na cewa talakan kwanan nan zai yi murmushi
a yanzu dai kuma ba komai mun sama wa jama'ar Najeriya mafita mun sama wa tsarin mulkin Najeriya tsaro da kariya da ba za a iya yin wani abu da ya saba da doka ɗan Najeriya su wahala akan abin da bai da tasiri a dokar kasa ba gwamnatin bankin Najeriya na farko ya amince da matsayin doka cewar bayan kari da yayi na ci gaba da karbar tsohon kuɗi da kuma bashi dama a ci gaba da cinikayya da shi na kwana 17 masu zuwa ya yarda kamar yadda doka ta ce tsohon kuɗin Najeriya wato naira ta ci gaba da zama mai daraja a dukkan bankunan kasuwanci na Najeriya ba lalle ne ta zama abin ciniki a kasuwa ba amma a kaita banki at any point a karbe ta a baka sabon kuɗi wannan zai ci gaba babu ranar tsayawa ai ya fahimta mu shi inda matsayin doka ya zauna kuma ya karba mu mun yarda akan haka to kaga ba mu da wata matsala kowace ɗan Najeriya ya sa ransa inuwa babu wata rana da za a wayi gari ya kai kuɗin sa banki a ce yayi asarar kuɗin sa
shi kuwa mukaddashin shugaban kwamitin bankuna a masokilan tarayyar Najeriya Honorable Hafiz Kawu Kawu wasu dalilai yana mai gaya wa duniya cewa tsarin canjin kuɗin da aka zo da shi Najeriya fa ya sa tattalin arzikin tarayyar Najeriya ya fara dingishi
mun ce da shi a bude akan kanta a dinga withdrawing kuɗi ba akan ATM ba saboda layin da ake a ATM ya baci yayi yawa sannan ko mun ba da shawara cewa ya kamata gubban banki ta sanar da wannan majalisa shin kuɗi nawa ma suka buga sannan kuɗi nawa aka tura yake yawo a cikin tattalin arziki saboda masu kananan sana'o'i da masu kananan bukatu sun fi yawa a cikin al'umma ba za ka zo ka kawo doka kace saboda dan kalilan amma kuma akasarin mutane da yawa su sha wahala ba ya ce mana an samu mutum 30,000 sun shiga kauyuka mu ba wannan muke kallo ba kana maganar mutum miliyan 200 a Najeriya a cikin mutum miliyan 200 nan in ka kasafta wurin miliyan 199 yawanci masu kananan karfi ne tattalin arzikin mu bai karfin da zaka zo ka ce kowa ya tafi ATM ya je ya ciri kuɗi ba shi sa ake layika yanzu shawara uku muka bashi mun ce na farko a bude a dinga cire kuɗi ta kankanta shawara ta biyu muka ce a ƙara wannan limit a 20,000 da aka saka a ƙara sannan shawara ta uku da muka bashi ne muka ce ya bada dama in mutum yana da kuɗin sa na halaliyar sa ya je ya deposit a account ko a canza masa a bashi wannan sabon kuɗi
iyaka batutuwan da zamu yi bacci muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara karewa ne domin ba nika bane balantana a ce za a ba su damar su yi tishi domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 115 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko su yi sallamar sakin kujerun su duk ko da yake an ce waɗannan kwanaki da muke kidanyawa sun sa suna jin haushi kuma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tattaro muku muryan da ku a cikin wannan shiri musamman ma dai Hafiz Baballe da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da suke taimakawa wajen ganin wannan shiri yana numfashi ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
a gaida mai Ikara yanzu sai nasihar juma'a
Allahu Akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muka shirin kudu ba ta can mu kujiriya domin ya tana ba ta ayyuka kuma tana daga cikin kaba'ira saboda alamar da cikin sarki baya son kardan yin riya a cikin ayyukan da kake yi na ibada ne ko na mu'amala da kake da al'umma saboda alamar da cikin sarki yana son bawan sa zamto mai tsayayye zuciya ya tsaya tsakanin sa da Allah ibada domin sa sai Allah shi ya saka masa sai misali ga waɗanda suke ba da sadaka alamar mai son ya cewa ya kona kan imani kada ku ba ta sadakar ku da koyi da cutarwa kamar yadda waɗanda suke ci da dukiyarsu da mutane su kai to irin waɗannan mutanen ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar shi alƙiyama ba waɗannan ayyuka ana son su zamto in za ka yi ka ba dama wato dama dama da hakuku ba ta sani ba ana so in za ka ba da cikin sirri
Madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Bayan gwagwarmayar da ta yi da takunkumin karya tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a kusan gaba ɗayan shekarar 2022, tattalin arzikin Rasha na farfadowa a cikin 'yan watannin nan, yayin da masu shigo da kayayyaki daga ƙetare suka gano sabbin hanyoyin shigar da kaya cikin ƙasar. A A jiya Alhamis, Tarayyar Turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi Rasha akan laifukan kutsan soja, wani kokari na baya-baya da kasashen duniya ke yi don tuhumar shugabannin Rasha saboda mamayar Ukraine. Thomas Sauraro, da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta kaya na gabatarwa, sai kuma Jimbi Hamza daidaita mana sauti, kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma assalamu.